da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da saki kasancewa da ku. Kamar da ku sani, ni Hawawu Abdulkarim Young Pioneer ce zan ci gaba da gudanar da shirin daga nan birnin Accra, kasar Ghana. Yau shirin ma zai fara da taron zaman lafiya da majalisar dattawan sarakuna a nan Ghana suka gudanar domin zaben Ghana da ke gabatowa. Bayan wannan, mu ji bangaren hukumar 'yan sanda da jami'an soja kowane irin shirye-shirye suka yi domin wannan zabe da ke gabatowa. Daga ƙarshe kuma mu ji bayanin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kan ba da tabbacin cewa za a yi wannan zabe lami lafiya har a kan. Majalisar dattawan sarakuna a nan birnin Accra sun gudanar da taron haɗin kai da zaman lafiya kafin zaɓe, lokacin zaɓe da bayan zaɓe. Taron nan ya haɗa dukkanin manyan sarakunan ƙasa, limamai da 'yan siyasa, musamman manyan jam'iyyu guda biyu, jam'iyya mai mulki NPP da jam'iyya ta Hamayya NDC. Babban bako na musamman shine limamin ƙasa Dr. Sheikh Usmanu Nusharu. Bayan limamin kasar Ghana Dr. Sheikh Usmanu Sharutu ya fara taron da addu'a, za mu tattauna da sakataren majalisar dattawan suka hassasa wannan taro.
Sunana Ishaq Suleiman, ni ne General Secretary na Council of Zungu Chiefs Greater Accra Region kuma da National, kuma ni ne Sarkin Musawa na Greater Accra. Wato sakon da nike da shi da ranar yau shine mu tattaru nan sarakai zangonnai na Greater Accra duka, mu gaya ma jama'a, mu gaya ma duniya kaman Ghana ne garin da Allah ya ba mu. Muna neman zaman lafiya, muna kiran kowa da kowa ayi zaman lafiya, ayi zabe lafiya. Wanda Allah ya kaddara zai zama shine shugaba, Allah ne ba shi, ba mutum ba. Wanda kuma Allah ya ba, mu duka mu je mu tattaru mu bibe shi, so komi ya ci gaba. Amma mu sauran muna fada da juna, saboda siyasa party ba daidai ba ne. Sai sa muna kira especially matasanmu kwanakin baya an gamu, saboda kowane me yazo ba wanda ya sani har bindigan an halba. Abin ya kai ga haka ne, akwai tsoro gaba. In ba mu tashi mu yi kuwa ba, mun san abin da zai faru. Ya kamata mu tashi mu sa wata, a bari wannan ba shi bane, wannan bai kai mu ko ina.
Amma da labari ga wannan taron, akwai wani mataki da kuke dauka domin ku wasar da sakonni zuwa wurare kamar
mata? Kowani unguwa sar akai duka niki ga gani nan, ko suna shugabanni ne daga unguwan da suke. Zaman da muka yin ga labarai ya te, kowani sarki ya te unguwan shi duka ya ba da labari ga abinda matakin da muka doka. Muna neman zaman lafiya ne, ayi zabe lafiya, kare lafiya. Muna da links da yawa, muna Facebook, muna WhatsApp, YouTube duka, da sauran mai YouTube, muna da su. Labaran ga duka ya wasu Council of Zungu Chiefs. Kowa kuma bai ba nan kurun ne maganan zai tsaya ba. Maganan na mun soma kenan har ran da za mu yi zabe. Akai kaje gida wurin zabe, in kai zabin naka wanda kake so, ka kare, ka koma gida ka yi zama, kaka bar wani ya zo rude ka, ka ce wai kai zaka tashi ka yi fada. Sarauta na Allah ne, Allah ke ba shi, ba da fada ake cin sarauta.
Mashallah, nagode ku. Yanzu muna tare da ɗaya daga cikin jam'iyyar Hamayya NDC. Ko me za su faɗi dangane da tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe?
2019 wani abu ya faru, ba mu ji daɗi ba. bayan election da aka yi muka mun gani mun ji abin da ya faru daga yawa su kwaso ko ba ka ba har ba yau gudan su bai tafiya mun ta ma wannan ya gama da the end sa 2020 mutane takwas 8 out of 8 na 4 musulmai ne na 2019 ma musulmai da ke cikin kusan 8-9 na 2019 yawa su kwaso ga shi 2020 mutane nawa 8 sakarai jiya babu bi nan ga mun ga abin da ya faru batun walking da ya faru tsakanin MPP da NDC mun ga mun gani me yasa kun bi koma lokaci musulmai me yasa kun bi kan fadar kansu me yasa ba ji wani annabi ko wani daban to shi kaman da sarki jana saka ce fadi it is our duty koma lokaci muka samu opportunity from now to the election muna roƙon sa kai ai kokari a bari sarki guda ya tashi ke guda bai hali don gaskiya American embassy ko kuma the embassy sun kawo wani report which shows that this election may be one of the less peaceful kuji the contention that is keeping us about contention pastor so much been that kuma mun karanta da Qur'ani yau in dai murka muna respect baban mu national chief ba muna respect sarakai mun mata sa tun da muka samu kan of NDP da NDC ku kirma mu mun jamu ku kirma ba don siyasa ka zo ka sarauta da jinin wani wanda bai taba yafi maka ba ka jin dadin sarauta don zamani ba amma ya bada shaidar sa alƙawari cewa cikin ikon Allah shi ba zai bada wani jini to a dauke shi sarauta ba
bangaren jam'iyya mai mulki kuma muna tare da wato Alhaji Ulman. Na'am, assalamu alaikum.
Assalamu rahmatullahi wa barakatuh.
Yau da yayin taron zaman lafiya inda aka hada duk jam'iyyun siyasa da manyan sarakuna suka sassa. Ina son dai ka gabatar min da kanka kafin kai ma.
Wanda duk ya san sunana ya fi sani na da Dr. Ulman, ainihin Yunus Usman Muhammad, wanda an kafi sani da Dr. Ulman, ni ne nike grant muku wannan interview.
Ka zo a madadin wa?
Na zo wannan taro a madadin mataimakin shugaban kasa wanda yake flag bearer na party mu na MPP.
Shi shugaba wanda ya tsaya takarar jam'iyyar MPP mai mulki wato Dr. Mahmudu Bawumia. Wani tabbaci ya baye kan tsaro?
Tabbaci na tsaro na kasa ne ga baki daya. Zaman lafiya ba na mutum guda bane, ba na party daya bane, ba na mace daya bane, ba na namiji daya bane, na babba ne, na yaro ne. Kira da yake yi da'iman shi mai son zaman lafiya ne, wanda yake ko an taba shi sai ya ce a'a ku yi hakuri. Yana kira kowa da kowa da muryarsa a yau. Yana mataimakin shugaban kasa, that is Vice President of the Republic of Ghana. Yace kowa ya zo a hada gwiwa, a hada karfi da karfe, a yaki rashin neman zaman lafiya. Duk wanda kaga yana abinda bai dace, abinda zai iya ya haifar da fitina a wannan election, yace farko mu yi addu'a Allah kiyaye, na biyu mu hana kuma wannan do abinda da zai zo ya kawo fitina. Shugaban kasa ma Nana Adudanko Akufo Addo shi ma kiran da yayi kenan tun tashin farko. Haka mataimakinsa Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia yana kan wannan hanya ba zai karkata ba. Zaman lafiya election Ghana shine paramount.
Na hanya zai bi yayi amfani da matasa wurin wannan zabe da za a yi.
Idan kun ka duba da ku ga al'amarinsa duka na matasa ne. Duka al'amarin da shi yake kai do abubuwan da ya shirya da matasa yake yi. Shin sa matasa su suna nan ciki already da su ake yi, da su ake damawa. Sa'annan wanda ya waninci wannan ma da shi ake yi. Isa idan kun ka duba yau muna da labari cewa matasa su ke da yawa kuma su ake gina magobe. Cikin abubuwan da ake tafiya a kai don ka dubi irin kai kawowansa yana nuna cewa wato gobe za a ba matasa fili. Isa tun yau ake gyara hanyar gobe. Isa shi kiransa duka inda ya je inda yake yana haraka ne da matasa. Isa yana damuwa ya ji an ce wani abu ya taba wani matashi ba dai lokacin gaba, to idan ya samu dama zai ƙara bude ma matasa duk irin abinda suke bukata insha Allah. Mu yi magana matsayin sa kuma mun yi
gore kwarai. To ga wani tattaunawa da iyaye mata inda zamu ji su kuma zamu ji bangaren su ji kowanne mataki suke dauka domin sun ga sun wayar da kan ɗan uwa ko kuma ƴaƴa matasa yadda za su kiyaye kansu idan rikici ya taso ko kuma yadda za su tabbatar da cewa sun zaɓe lafiya.
Ajiya sunana Jabiba.
Kefa.
Sunana Maryam Wango.
Magajiyan Kadiogu ne, youth na Musawa Kadiogu.
Abin magajiyan matasan.
Matasa ne.
Kuma? Ni kuma yar babban gida cikin fada na Basigiri.
To ga taro da aka yi domin tabbatar da zaman lafiya. An mai da hankali kan taron cewa matasa an fi amfani da su wurin rikici. Me za ku faɗi game da
taron nan dai da aka yi? Taron ya yi kyau. Kuma abin da an ka faɗi na game da matasa game da zaɓin da za a yi abu ne mai muhimmanci, abu ne mai amfani. Don gaskiya sau da yawa iya matasa su ake sawa su je su yi abin da bai kamata ba, sai daga baya kuma ya komo kai mu iyaye muke wahala.
Wani gargaɗi zaki mu ƴaƴa?
Amanna ma ƴaƴan mu kuka kar wani zai lure su da wani abu su je su yi abin da bai kamata ba, a cuce su banza kan mu ko muna zaune gida. Sai sa yaran mu matasa maza da mata Allah ya kiyaye su cikin wanga butar abin zaben ga da dai Allah ya sa ai zabe lafiya kare lafiya. Kuma wani lure su da wani abu kasu karbi ba je su ce da su je su yi abin da bai kamata ba, a cuce su wata rana.
Aja ke magajiya ce na matasa a matsayin ki na magajiya, yanzu haka lokacin zabe ya zo kowa na iya kokarin shi yana nemo abubuwan da zai kare al'umman shi, ke wani mataki kike dauka domin ke ma ki ga unguwanki kabilan da kike magajiyanci a kansu kin ga alaman cewa an yi zabe lami lafiya?
Kullum magana da muke musu kenan matasan nan, kullum magana mu da muke musu kenan su kiyaye kansu. Ka je kai zabe ka koma gida ka je ka zauna, ka je kai zabe ka sai kana jiran wai aka ga an yi kirga abinda aka samu, kuma gida ka je ka zauna kaka saura waje nan sai don ka saura waje nan sai da Allah wani bangare zai iya fadin wani abu da zai bata maka ranka kai kuma ka tankashe ka muku bala'i. Mu kuma kullum muna gaya musu kasu yadda su yi wannan, kowa yayi zaben shi kai vote ka kare ka koma gidan ka je ka zauna.
Kuna iya shirya taro haka kuna yi mamaraiku?
Ai mu taro mu kowane every week Lahadi mu muna zaman minti na matasan nan, kowane every bikin Lahadi mu muna zama da mata da maza duka muka gama bo muna zama minti da su.
Gode kwarai da gaske mun gode.
Kuma Allah ya kiyaye ku.
Kuma Allah ya kiyaye ku. Allah ya dauka ku sama.
Ku shiga ku fita lami lafiya, ubangijin Allah ya kare kiyaye ku.
Ina dai ni ga tsoro.
To madalla, bayan wannan taron da majalisar dattawan sarakunan kasar Ghana ta gudanar domin jan hankalin jama'a dangane da zaben kasar Ghana da ke gabatowa na zaman lafiya, mun shiga cikin unguwanni inda muka ji bakin matasa ko shin akwai barazana ko kuma sun shirya dai domin tunkarar wannan zabe da za a yi a ranar 7 ga watan Disamban shekara 2024.
Ashiri na yau da gobe. Ashiri
da wa nake magana?
Alhaji Faisal Mustafa Dodo.
Mashallah, matsayin ka da dan kasa, kana ganin alamun mutane kai ka shirya mazaɓin kasa?
Gaskiya an shirya zaɓin kasa shekaran ga an shirya sosai sosai, saboda in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina, kowa dai na buzuncin siyasa. In ka shiga cikin mota na public transport mutane da yawa na zancen election, kuma in ka duba akwai yan jami'an NDC akwai MPP ana nan ana lamin lafiya ana cikin lori ana gaddama yi gaddama yi dariya a yi komi abin ga isa duka ke gwadawa kama akwai gaskiya an shirya ma.
Akwai wani dan bambanci tsakanin yanda shugabannin 'yan siyasa ke yakin neman zaɓe na bana da wanda ya wuce?
To na shekaran ga yayi daban, saboda shekaran ga da tabbatar da wani sabon history cikin garin history shine akwai jam'iyyar MPP da suke da niyan su break eight ma'ana su yi su win
tazarce suke kan mulki suna so su tazarce
haka ne suna so su tazarce bayan haka NDC kuma this is the first time an samu
sune jam'iyyar hamayya
sune opposition party da yake this is the first time aka samu wani president yazo yayi president ya lose
shekara hudu
ya lose election ya kuma zo kuma abashi yasa indan shi ma ya samu shi ma ya break wani record ko ya set wani record garin ce sa kake ganin shekaran ga kamar akwai dan rikici kada ko akwai dan wadan ana suspect wani tashi hankali amma ba haka bane sha to
akwai barazanan tashin hankali
sosai mu muna gani inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali saboda in ka duba shugaban jami'iyyar NDC shine shugaban former shugaban Kasan John Dramani Mahama ya nuna cewa shekaran ga ba dai je court ba idan mutum ya ce bai zuwa court in ba kira an bashi batankan wani rashin kin yadda ya zo cikin abin kuma so da yawa shi ke kawo tashi hankali yasa muke gani to kuma insha Allah zaman lafiya dai
assalamu alaikum ya sunanka
sunana Abbas Ayub Babaguni
me zaka fari game da zaben da ake yi kai da kanka ka shirya zaben da zai
wannan zabe da zai gani nake jama'a sun shirya tsab
kai ka shirya
na shirya duba da inda al'ummar kasar wasu na kokawa lamarin matsi na tattalin arzikin kasa a wasu kuma na gan dole kamata yi abinda ita wannan gwamnati ta so kamata yi a bata dama ta iya ta ci gaba da ayyukan rayar ƙasa da take ciki shi za ya ga bangarorin guda biyu duka kowanne duka za a fito kai da kwarkwata na ganin sun kada kuri'ar su
wani abu ya fi jan hankalinka game da wato mataki policies din da jam'iyyun suka
abin da yake burge ne shi ne kika duba jam'iyyun siyasa wato guda biyun na jam'iyyar NDC mai hamayya da kuma jam'iyyar MPP mai mulki idan kika duba bangarorin guda biyun duka abinda ya burge ni shine sun fito da manufofi daban-daban wanda zai kawo ci gaba ga al'ummar ce zango wannan ne yafi jan hankali na sosai duba saboda shekara da shekaru ana abubuwa da dama a cikin wannan kasa kamar an wato mutane al'ummar zango na baya nan karo kowa yayi kokari yawa inda gajiwan ya ce
idan ka zamna baya ka hango 'yan siyasa idan ka zamna ka hango baya kana ganin abubuwan da mutane ke bukata 'yan siyasan ke yi
eto ba zan ce 100% ba amma to kowanne dukana da kowa da ra'ayinsa kamar inda dai masu magana ke cewa ra'ayi riga kowa da irin tasa isa wani bangaren duka kowa na da ina faraha ko yana farin ciki da irin manufofin da ita jam'iyyar a take da shi shi yasa wannan zabe dai ba zai yi kamar waɗanda aka yi a wasu shekarun ba
ana
wa gani saboda idan kika duba wannan salon ma yanzu yanda masalon ma campaign ma yayi daban kin ga kaman yanzu ma campaign ya kai matakin da ake tura sakonni yawa SMS haka kana nan kaga an turo maka sako daga imma Dr. Mahmudu Bawumia na MPP ko John Dramani Mahama na NDC ne karan kaina ko wani sati duka ina ganin sako aka
bangaren sorofa
bangaren
akwai barazana cikin zukatan mutane haka
sosai wannan dai akwai sosai saboda mutane da dama na fargaba duba da yanda ita jam'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 to bangaren jam'iyyar NDC kuma na ga irin wahalhalun da ake kamata ya yi a ce wannan gwamnati ta sauka daga karagal mulki sai sa kika duba yanzu aka garin mutane suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaɓen da an kare
sannan ake tabbatar
na kwatanta da wancan wannan ya fi wancan
fargaba
sosai saboda wannan karo inda aka kai nan idon kowa fa kowa ya ce ba zai kyale ba to na ra'ayi shi ne wannan zaɓe da za a yi mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu kada ƙuri'anmu mu bayyana ra'ayinmu cikin ruwan sanyi ba tare da faɗa ba tare da tsokanan ɗayan ɓangare ba mu yi zaɓe lafiya mu ƙare lafiya Allah kuma ya zaɓar mana mafi cancanta ko mafi alkhairi.
Ajiri na yau da gobe.
murya Amerika.
Ta bayan wannan muryar matasan a bangaren tsaro, jami'an 'yan sandan Ghana sun bayyanar da irin shirye-shiryen da suke yi dangane da wannan zaben a wani taron manema labarai da suka gudanar daga headquarters din jami'an 'yan sandan kasar Ghana a nan birnin Accra. Ga bayanai ɗaya daga cikin mai magana da yawun 'yan sanda daga wurin taron manema labaran.
As part of the briefing, we touched on our deployment plans.
Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wuraren zaɓe daban-daban, batutuwar da suka shafi asibitoci da tsare-tsaren tura jami'ai zuwa wuraren aiki. Haka kuma, mun yi bayani kan shirye-shirye da muke yi don gudanar da tsaro a cibiyoyin zaɓe a duk faɗin ƙasar Ghana da duk wasu matakai da ya kamata a ce mun ɗauka a lokacin zaɓe. Rundunar 'yan sandan Ghana tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro za mu tabbatar da zaman lafiya da kuma doka da oda. Abu mafi muhimmanci da Inspector General na 'yan sanda ya jaddada shine, wanda ni kuma nake so in maimaita, shine tabbatarwa ga al'ummar wannan kasancewa kwamitin tsaro na zaɓen ƙasa sun shirya sab don tabbatar da doka da oda. Duk wani ɗan ƙasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa don yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe. Kuma rundunar 'yan sanda za ta taka rawar gani don tabbatar da tsaro ga masu zaɓe. Inspector General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya sab don fuskantar duk wata matsalar da za ta taso. Za mu yi magana idan ya zama dole, za mu rage hargitsi don ya zama wajibi, amma za mu aiwatar da dokoki ba tare da wani sassauci ba ga duk lokacin da ya zama dole. Nagode.
Thank you.
To, kazalika kuma rundunar sojan Ghana sun shirya sab domin tunkarar wannan zaɓe, inda dama suka ce dama su a kowane lokaci a shirye suke. Ga yadda tattaunawarmu ya kasance da ɗaya daga cikin Lieutenant Imam, wadda limami ne na Ghana Armed Forces.
Ni ne Flight Lieutenant Musharuddin Siddiq Maiga, ɗaya daga cikin limaman sojoji na Ghana Air Force.
To, masha Allah, ga lokacin zaɓe ya kai, na san kowane ɓangare na jami'an tsaron Ghana suna da gudunmuwan da
su.
To, ku a halin da ake ciki yanzu, wani shirye?
To, dai kamar yadda kuka san, ba kowane lokaci a shirye muke. A mas'uliyyarmu ne mu ganin cewa garin namu kasan zama zaman lafiya.
Na'am. Zan so in san bambancin aikin 'yan sanda da jami'an soja lokacin nan?
To, dai soyar sanda nasu ne internal, mu kuma namu ne external. Suna su lamari ainihin zaman lafiyan gari nasu aiki kenan, inda suka ga wani abu na tashi su je su kashi. Mu kuma namu ne muna duban iyakokinmu ko kuwa bordersmu, mu tabbatar cewa wasu miyagun mutane ba su shigo mana ba, wasu baki ba su shigo mana ba. Mun tabbatar da cewa ƙasarmu ƙasar Ghana, mutanen Ghana mutane ne masu son zaman lafiya, masu hankali, masu sanyin hali. Amma ko za a iya a samu wasu 'yan banza, 'yan ta'adda da sauransu da za su iya su shigo mana a boda, su shigo gari, su zo su yi ɓarna. To, ainihin mu aikinmu dama mu yan jami'an tsaro yadda za mu yi mu tare waɗannan cuta da za su shigo mana gari. Na biyu kuma, to, in dai lamari yan jami'an tsaro bi mana yan sanda dan lamari ya overwhelmsu, bi mana lamari ya
fi
ƙarfinsu, to ya zama wajibi a gare mu
a kira sojoji, rundunar soja
mu taimaka, shi mu zo mu taimaka.
Na'am, na'am. To, a wannan lokacin kun yi iyakokin, kun yi iyakuntar duk wani abin da kar ya shigo ya gamu da jama'an Ghana lokacin zaɓe?
To, kamar yadda na faɗa farko, dama aikinmu ne kenan, basic aikinmu kenan. Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi zaman lafiya a Ghana. To, wuri kamar lokaci kamar haka, to dama ba wai kwana muke yi ba, amma to shi mu kara falkar da junanmu kuma muna kara duban cewa ne zaman lafiya. Sa wannan tabbas ne muna ciki, kuma labari na tafiya inda ya kamata, insha Allah.
To, wani gargaɗi za ka yi wa matasa? wannan lokacin?
To gargadi dai kamar yadda muka saba musu kowane lokaci, lokacin zaɓe lokaci ne na nuna soyayya, lokaci ne da kowa ya zai zo ya nuna wa jama'a wanda yake so. It is a contest of ideology. To in ka tashi ka je ka yi zaɓenka, shi ka yi ƙoƙari ka ja gefe, ka yi haƙuri ka duba ko wanda ka zaɓen shi wanda Allah ya zaɓa, aka bari a yi amfani da kai a cimma guri, a maida kai kaman hawiya, a yi noma da kai, a yadda kai lokacin girki. To abinda nake nufi, mu yi ƙoƙari a yi la'akari abinda zai zamo faɗa, abinda zai zamo tashin hankali, abinda zai zo kawo muna wato rigima. Dan Allah matasa a yi ƙoƙari a guji wannan, a yi ƙoƙari da magana mun yi zaɓe shekara da shekaru so nawa-nawa an sassake gwamnati kuma an yi zaman lafiya. Muna fatan wannan zaɓe zai zamo kamar sauran zaɓuɓɓukan da aka yi, insha Allah.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kuma zai tabbatar da cewa wannan zaɓen da za a yi an yi shi cikin limana da kwanciyar hankali saboda darajar da demokradiyya take ɗauke da ita a nan kasar Ghana.
Ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair elections.
Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zaɓe ta ƴanci da gaskiya. Ina kira ga duk waɗanda za su gudanar da ayyuka a ranar zaɓe da ku nuna ƙwarewa da rashin nuna son kai, sannan ku tabbatar da tsaro da aminci ga dukkanin ƴan ƙasar. Ina so in tabbatar wa dukkanin ƴan Ghana cewa demokradiyyarmu za ta ci gaba da kasancewa mafi ƙarfi, kuma ba za a taɓa samun tangarɗa ba. Haƙƙin gudanar da zaɓe cikin limana da ƴanci ba abin daidaitawa ba ne, kuma ina da niyyar tabbatar da cewa babu wani buri na ɗan siyasa ko jam'iyyar siyasa da zai taɓa kawo barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke da ita yanzu, saboda a matsayinmu na 'yan ƙasa mun yi aiki tukuru don gina wannan zaman lafiyar da muke muratta. Zaman lafiyar Ghana amana ce mai ƙarfi, kuma ina tabbatar da cewa yayin da nake shirin sauka daga ofis zan iya ƙoƙari na girmama wannan demokradiyyar don ceto Ghana da makomar Ghana ga al'ummar da za ta zo nan gaba. Shugaban hukumar zaɓen Ghana Jim Mensah, yayin Ghana wata da kungiyar ECOWAS wadda za su zo su saka ido a cibiyoyin zaɓe a duk faɗin ƙasar Ghana. An sa ido na ECOWAS ɗin kuwa za su tura jami'an sa ido su zuwa ga mazaɓu 275 da ke cikin jihohi 16 a nan Ghana, daga ƙananan hukumomi 216 na ƙasar waɗanda ke cikin cibiyoyin zaɓe ko kuma rumfar zaɓe 40,976.
To jama'a, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti, Julie's Expression da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san. Señor.